بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana daren Alhamis ne da daidai da daren 23 ga watan Rabi'ul Awwal, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1433, daidai da 15 ga watan Fabrairu shekara ta 2012. Wannan shine kasar na 85 daga cikin jerin biyar karatuttukan littafin fiqh sura wallahar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya faka mishi da alkhairi. Idan jama'a ba su manta ba, muna karkashin tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, dangane da ainihin hijirar shi da yau daga Makka zuwa Madina, da kuma irin kyawawan darussa da ke karkashin wannan tarihi mai daraja sallallahu ta'ala ala sahibihi, wanda idan ba a manta ba, malam yana tattauna mana dangane da irin ainihin wato nasara da Allah madaukakin sarki ya ishara a cikin ayar da ke magana game da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A inda Allah madaukakin sarki ya ce, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah." Idan har ku ba za ku taimaka mishi ba, inda za ku tsaya mishi ba, to Allah madaukakin sarki ya tsaye wajen taimakon shi. إذ أخرجه الذين كفروا عليك سند كافرين فتفتد شيد جدر مكة ثانية اثنين شيد أبوك شويندا شين النبي تفير إذ هما في الغار عليك سند النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا أبو بكر فيك سكين كوبو إذ يقول لصاحبه a lokacin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa abokin shi, "La tahzan, kada ka samu damuwa, inna Allaha ma'ana, Allah yana tare da ni." Fa anzala Allahu sakinatahu alaihi, sai Allah ya saukar da natsuwar shi gare shi. Da shi wa za mu tattauna a yau insha Allahu ta'ala, kuma da muka fara tattaunawa a baya, Allah ya saukar da natsuwarsu ga Abu Bakar as-Siddiq, wa ayyadahu bi junudin lam tarawha, sannan ya karfafe shi da wasu rundunoni na mala'iku kenan waɗanda ba su iya ganin su. Da ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla, Allah ya sanya kalmar kafirai ita ce a ƙasa, wa kalimatullahi hiya al-ulya, sannan kalmar Allah ita ce a sama, wallahu azizul hakim, Allah bai yayin sarki ne kuma gani ne a cikin dukkan tsare-tsaren shi, sarki ya tabbata gani shi. Idan da ma'a basman fara mun karanta ainihin wato fa'idoji waɗanda har muka kawo na 14 inda malaka ya kawo wannan aya, da sai ke cewa ita ayar tana ɗauke da darussa nata na musamman, waɗanda daga cikin waɗannan darussan mun ji malam ya yi mana bayani dangane da cewa nasara nau'i biyu ce. Akwai nasara da musulmi suke sa rai Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu akan maƙiyansu, akwai kuma nasara wanda aka turmushe shi yake fatan ya samu ikon kuɗuta daga wanda ya danne shi. To bayan nan kuma sai muka fara tattaunawa dangane da wata matsala mai matuƙar muhimmanci, cewa yanzu dai da nassin Alƙur'ani su da su ko an ƙi ko an so, ba wanda aka isa a fassara wannan aya a kan shi sai Abu Bakar. Allahu akbar, wannan daraja ta kai daraja. Ba a samu wani wanda duk san zuciyarsa zai ƙoƙarin kawar da cewa wannan ayar ba Abu Bakar ba ne sahabi, sai dai zunduƙai daga cikin mutuwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka rasa yadda za su kawar da wannan falala a kan Abu Bakar, sai suka kalle ta da idon hagu da zuciya yadda ke cike da hasada da sharri, sai suka ce na'am, sun yarda Abu Bakar ne. Amma kuma aya ta tabbatar da cewa matsoraci ne, musulmin ta ce na'am mun yarda Abubakar ne, kuma ita kanta aya ta tabbatar da cewa Abubakar jarumi ne. Shine haka alqur'ani da mai idan kai mu'mini ne sai ka kalle shi da alheri, kuma sai ka ga alheri. Idan kai jinjiki ne ko munafiki ne sai ka kalle shi da sharri, kuma sai ka ga sharri. Allah ya yi isharar haka a cikin alqur'ani, yace munafiqai idan ayoyin alqur'ani suka sauka sai ta ainihin ƙara musu nisantuwa, mu'mini kuma sai ayoyin su ƙara musu ainihin wato yaƙini da ainihin fatantancewa. A can wani wuri kuma sai Allah ya ishara dangane da yadda alqur'ani yake ga mutanen da ya samu. Idan kai mu'mini ne in qur'ani ya sauka sai ƙara maka imani, idan kai kafiri ne kuma tajiri, ku kiyaye kafirai mai ibiri, akwai kafiri tajiri shi ne mara mutunci wanda baya ya kansu baya ya kowa fatan alheri. Idan qur'ani ya sauka akan irin wannan sai ya ƙara kafirci da fajirci. Sai Allah ya misalin waɗannan misalan da cewa kamar shuka ce ta dubi gaida, idan ya yi sauka a kanta sai ta zama ta ƙara zaƙi. Wannan yin yi sauka a kan gwanda, ita kuma gwanda daɗi ne da ita sai ta ƙara daɗi. A daidai lokacin da wannan yin yi sauka a kan maɗaki shi kuma sai ya ƙara ɗaki, shi ne Allah ya haɗa yake yusqa bima'in wahid, amma bindiyan guda ɗaya ne, kowanne kuma sai ya ƙaru da yadda yake. Saboda haka wannan ayar zuwan ayar ya ƙara wa Abubakar daraja ne a wurin mu'mini. A daidai lokacin da zuwan wannan ayar sai ya zubar da darajar Abubakar in ma har yana da ita a wurin munafiƙai. Sarki ya tabbata ga Allah kamar matsalar Isra'i da Mi'raji, lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji darajar Abubakar sai ta ƙara ɗaukaka, imanin shi ya ƙaru, sannan ya bayyani a lokacin ya samu wannan kirarin da ake ce mishi As-Siddiq. A daidai lokacin masu raunin imani raddi suka yi, kafirai kuma a lokacin suka ƙara ganin wauta Abubakar, saboda mai abin da ƙwaƙwalwarsu ta kasa ɗauka shi sai ƙwaƙwalwarsu ta ɗauka, yace shi zai iya fahimtar ya amintuna da Annabi sallallahu alaihi wa sallama a mafi ƙarancin lokacin da Isra'i da Mi'raj. Idan Annabi yace ya rufe idon shi ya buɗe, an tafi saman bakwai, an dawo an yi kaza an yi kaza, ma'ana Abubakar na tsaye da Annabi sai Abubakar ya rufe idon shi, yana buɗewa Abubakar ya rufe idon shi, Abubakar ya rufe idon shi, yana buɗewa sai Annabi yace kana rufe idon din nan, ha an je da ni saman bakwai, an dawo da ni an je birnin Uhud an dawo. Abubakar yace zai yanda, balle a ce an kwana gari ya waye an yi kaza an yi kaza, yace ko kuna tsaye ya rufe ido, yana buɗewa sai Annabi yace kafin ka buɗe idon nan nasu ga inda nake, yace zai yanda. Darajar Abubakar sai ta ƙara ɗaukaka a lokacin kafirai kuma sai suka ƙara abura cewa suka ƙara kafirci. Haka al'amarin yake, in kai mu'mini ne kullum fatan alheri kake, kuma kyakkyawar fassara kake waɗannan sahabban, domin ne a cikin alqur'ani babu sahabban Annabin da Allah ya baka musu. Annabi Isa yana da sahabbai, Annabi Musa yana da sahabbai, duk waɗannan annabawa da Allah maɗaukakin sarki ya tarihinsu, za ka ga da dama Allah ya kawo tarihinsu tare da wasu sahabbansu Allah ya yabe su, sai kuma Allah ya ba da wata bayani ko wani tarihi a kai, amma babu mutanen da Allah maɗaukakin sarki a matsayinsu na sahabban wani annabi Allah ya yabe su irin yaban da ya wa ainihin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa babu wasu sahabbai da Allah ya ba da labarinsu a cikin alqur'ani na wani annabi da Allah ya musu kyakkyawan tukunci sakamakon kyakkyawan alheri da suka nuna wa Allah. Da in ya zama mutanen da tun suna nan duniya Allah ya ce ya yarda da su, sun yarda da shi, ya ce ya ba su aljanna, waɗannan mutanen sai yanzu kada ganin ta fi Allah sanin ilimin gaibin abin da zai faru daga baya a ce waɗannan mutanen har suka lalace suka dawo suka yi ridda, ma'ana yanzu waɗanda suka yi ridda suka kafircewa Allah suka zama fasiƙai suka dawo suna shan giya suna luwaɗi suna danna haƙƙoƙin jama'a, waɗannan irin mutanen ne Allah yana saukar da Qur'ani ya ba su aljanna? Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka baki ya rinƙa sanin menene zai furta. Yayin da wasu suka tashi suna hawa gaga a ƙasar nan cewa ana cin mutuncin waliyansu, waɗanne waliyai ne suka fi daraja a wurin Allah bayan annabawan Allah in ba sahabban annabawa ba? Waɗanda suka yi imani da su suka tsaya musu. Yanzu ka duba wannan hali ne mafi haɗari. Masu irin wannan sifar ga Abubakar ba wasu ba ne 'yan shi'ani. A daidai lokacin da suke wannan sifar, sai suna jinjina wa Aliyu shi kuma saboda shi ne ya kwana a ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kar a manta, kafiran nan sun je sun samu Aliyu ko ba su same shi ba? Sun same shi, sun faɗa shi? Ba su faɗa shi ba. Me kuka ji fatawarsu in sun samu annabi ko Abubakar? Me fatawarsu? A kashe su. Tare da haka Abubakar ya ta daukar. Idan an Abubakar ya kauce ya yi hanyar Sham, annabi ya yi hanyar Madina, ya za a bi? Sallallahu alaihi wa sallam. Ina fatan ku fahimci abin da nake so ku gani. A lokacin da suka fito, inda Abubakar ya kauce ya yi wata hanya, annabi ya yi wata hanya, sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Ya za a bi daga cikinsu? Annabi za a bi domin ba ma shi ake neman a kashe. Bin shi da Abubakar ne wannan in sadaukarwa ce, ba ta fi sadaukarwa a kan a kashe shi ba? Ta fi. Duk ne suka zai fassara abin don haka abin yake. Amma munafiki ba zai ga abin a haka ba. Shi ya sa malaman farko daga cikin waɗanda suka biyo bayan sahabbai, na daga cikin ma'aunin da suke gane mutum mumini ne, shi ne su gaina ƙaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, su gaina baiwa sahabbai haƙƙoƙinsu. Shi ya sa Imamu Malik bai karanta ayar suratul Hasr sai ya ce a ƙarƙashin wannan aya, wanda duk ya zagi sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ba shi da rabo a cikin haƙƙi na farki da za a samu a wurin jihadi ko kuma wata ganima. Saboda Allah maɗaukakin sarki ya yabi mutanen kirki, ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Waɗanda suka zo bayan waɗannan mutanen kirki, waɗannan mutanen kirkin da Allah ya ambata, sahabbai ne ya kawo tarihin su, sai ce waɗanda suka zo bayan su addu'a suke musu, ba ta cewa kawai suke Allah ka ji ƙan magabatan mu ba, cewa suke Allah ka ji ƙan waɗanda suka gabace mu da imani. Ya Allah, kar ka sanya ƙiyayya da gaba a cikin zukatan mu game da su. Allah kai mana rangwame, Allah kai mana ahuwa. Don haka duk mutumin da yake zagin waɗanda suka gabaci kowa a cikin wannan ainihin wato addini, dalili ne akan cewa ba mutumin arziki ba ne. Amma waɗancan da ke da'awar ana zagar musu waliyai, wallahi ba a ce da gaske kare waliyan suke nufi ba, daga waɗannan za su fara. Amma a daidai lokacin da suke kuntar bakin ana zagar musu waliyai, suna da'awar kare su, ba abin da ya shafe su da kariyar waɗannan. Ni Isharif Sale a cikin gidansu da ke Rufetu a Abuja, ni da shi gaba da gaba, yau ya kai shekara goma nake ce musu, amma malam ba ku ganin cewa zagin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da ake yi wannan babbar musiba ce wadda yake ta fi duniyar wanda ake zagi ake kuntar da shi? Kalmar da ya buɗe baki ya ce shi ne san ana zagin sahabbai a Najeriya. Sai muke musu, amma malam kana da masaniyar ana zagin waliyai a Najeriya? Ya ce eh. Nace mu rage wa sahabban daraja mu mai da su jama garin waliyai, mu saka su cikin waɗanda ake zagi. Ni ina sanar da kai cewa to suna cikin waliyan da ake zagi, don haka me zai hana a tattaruwar waɗanda ake zagin ake jin zafi da ba a ce haddasa habbai ba. Amma mutanen nan Allah ne ya kama su da zunubinsu. Idan Allah maɗaukakin sarki ya kama ka da zunubi, sai to ya ɗan wani sharri, sai sharrin sai ya faɗa kanka ko kan ɗanka. Idan har wani ya zagi waliyin Allah, wannan sai ba ka da matsala. Domin a cikin hadisi Allah maɗaukakin sarki da kanshi ya ce, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Inda duk zai gaba da wani waliyi na, Allah yake ne mishi izini, ne mishi shiri, ya shirya za mu yi yaƙi. Wani hadisi ka taɓa jin darajar wani wanda Allah ya tsaya mishi irin wannan? In dai wani waliyin Allah ne, kai ka ji ana zagin shi, wallahi sai ka ce tab, wani ya kama hanyar karyewa. In kana da yadda za ka yi mishi nasiha ka yi mishi, in ba ka da shi ba, wallahi karka kun tabbaci ko misali zarratu. To in dai har waɗannan sahabban ba za a damu ba da zagin su, amma za a damu da zagin wasu waɗanda aka naɗa su ko suka naɗa kansu a matsayin waliyai. To za ku ga yadda Allah maɗaukakin sarki zai gaza biya waɗancan buƙata ba don abin ya gagare su ba. Haka suke cewa ɗan jama'a sharrin suna zagin waliyai, da Allah ya tayar da jarabarsu sai ya kama su da zunubinsu, sai zama waɗanda za su fara zagin sahabbai a ƙasar nan daga ƙasarsu suka fito. Wannan ita ce musiba mafi girma a cikin tarihi. Ya zama kuma za ka haifi ɗan da za su zagar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbai. Sai da haka jama'a kun ji ƙabila dangane da Abu Bakr ne, da kare mutuncin Abu Bakr ne ƙabila ce ta kare Al-Qur'ani. Domin tarihin Abu Bakr da darajar Abu Bakr da ayyukan Abu Bakr ba wani malami ne mai wa'azi ko wani mujtahidi Imam Maliki ko Shafi'i ya faɗi, Allah ne da kansa. Wannan aya ta Misra na daga cikin mafi girman wurare da darajar Abu Bakar ta zo. Yadda aya ta fara, illa tansuru faqad nasarahu Allah. Idan ba za ku taimake shi ba, shi kenan. Kaji abin ya fara da zargi, ba za ku taimake shi ba, wa ba za ku taimake annabi ba, shi kenan. Allah ya taimake shi, Allah ya sa su kawo wanda ya tsaya ya taimake shi din. Sa'iyat mai shine lokacin da Allah ya haɗa mai abokin tafiya na biyunsu a cikin wannan tafiya. Wannan hali shi ne halin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya fi buƙatar kowa a duniya. Don haka bai zaɓi kowa ba, tare da kowa na dare a lokacin, amma annabi bai zaɓi kowa ba. Abu Bakar ya so ya tafi tun kafin annabi, amma ne annabi ya ce musu ala rusulika, ka ɗan saurara, mai yiwuwa da kai za mu tafi. Mun ji karatun a nan da bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ka ji malamai sun ruwaito, yake ka saurara. Sai da haka mas'alar Abu Bakr da mas'alar ummu Aisha, to abinda Bahaushe ke cewa ne wasa wasa amma ban da tsikarin uwar miji. Duk wani sahabi da za ka taɓa, akwai sharri akwai bala'i, amma bai kai Abu Bakar ba, saboda shi nassin Qur'ani ya zo ya taura abota tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam. Ɗan daƙiƙoƙi kaɗan ko awanni kaɗan suka rage, manzon Allah zai bar duniya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yadda cewa ba zai kwanta ya mutu da yi jawabi, bai ƙara jaddada wa mutane wai waye Abu Bakar ba. Rashin lafiya yake karanta cikin sa'ani, ciwon kai, kan kamar zai fashe sai da aka sa zani aka ɗaure, baya iya tafiya sai da aka rataye shi aka sa'o shi aka zo aka zaunar da shi a minbari sallallahu alaihi wa sallam. Manzo Allah yake mutumin da nafi jin daɗin abota da shi da dukiyar shi da surukuntakar shi shine Abu Bakar. Me ya rage kuma? Wannan mutumin da Allah yake yabo
wannan mutumin da Allah yake fadin darajojin shi, manzo Allah yake tsarkake halayen shi, shine zai yayi dari da gabawa shi amanan manzo Allah ya kwace ya kar manzo Allah gona. Gona shi aka aka gona a wurin Abubakar, wato sirrin da ya same mu a ƙasar mu shine da suka zaunar da mutane suka yi ta musu waƙoƙi da tatsuniyoyi da abuɗe mana Qur'ani da hadisai an karanta mana, mun ji suya ne ne na gari suya ne ne na banza ba, sai muka wayi gari ba a san irin waɗannan mutanen ba. Na'am, idan yanzu wani yaro ya taso yin shekarar shi 15 yake cancan ya rike wa wani kuɗin babur ya hau a saba naira 20 ya cinye mishi, yara ɗan uwan shi sai su abuntu haka ne ko ba haka ba? Amma kai da ni da makamantan mu wannan magana ta kai ma a saurare ta? Abubakarin jama'a mutumin da yake multimillionaire kana jin tun da yaji labarin za a yi tafiyar wata nawa, wata hudu ya killata raƙuma yana ciyar da su ciyarwa ta musamman, ya tattalar wa kanshi da na annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk zargin da suke wa Abubakar kaf na cin dukiya ta wannan gona ce, duk abin da ya shafi sai a ce ya cinye gonar Fadak, ya cinye gonar Fadak, gonan nan kaf ɗin ta fa ta yi yawa shi ne faɗin makarantar nan sau biyu, shi ne 200 by 200. Abubakar zai cinye wannan? Ba san Abubakar ba, an zaunar da mutane kawai irin waɗannan tsoffi maƙaryata masu tarihin yakin Tabuka sun taɓa ta mutane tunani da ƙarya, sakamakon haka ba a gaya mutane tarihin gaskiya ba, har ba a san Abubakarin ba. Ku ji kalmar annabi sallallahu alaihi wasallam, rasuwa zai yi ya ce mutumin da na fi jin daɗin dukiyar shi da abota da shi da furkuntaka da shi yace shi ne Abubakar. Yace don haka masallacin nan duk wanda ya tsara wata kofa yake shigowa to ya toshe ta, amma a bar ta Abubakar, saboda masallacin annabi lokacin sallallahu alaihi wasallam kowa ya samu ya tsara ɗar kofa wadda daga gidan shi in ya zo kawai sai ya shiga ba sai ya shawo kwana ba, annabi ya kyale su. Amma da zai rasu yace duk a toshe waɗannan kofofin kaf, amma a bar kofa Abubakar. Haka har yau wannan kofar tana nan, duk inda aka yi gyaran masallacin aka yi aka yi sai ga an batta a ce babu Abubakar, kofar Abubakar. Saboda wannan hadisi ne yake a batta, ba architecta ba, ba injiniyan gini ba, hadisi ne yake a batta. Saboda haka matsalar ta wuce wani mai zane yace ba ta yi daidai ba, ƙarya ne, ya ce hadisi ya ce ta yi daidai, dole a batta. Ina fata an gane. Ya kamata mu san wane ne Abubakar, kuma wajibi ne a rinka karanta mana tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma kai tarihin mutanen kirki in ka ji an hada shi da wata maganar banza, ya kamata ka auna irin waɗannan mutanen kirkin su ne za a danganta musu wannan halin banza. Yasa Allah ya ji dan al-Imamu Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani mai risala yake wallahi mafi alheri shine makama bakinmu game da abin da ya faru a tsakaninsu. Na biyu yace abin da yake shine alheri, duk wani abu da ka ji sun yi to kai dubi abin kai mai kyakkyawar fassara. Na'am, uwarka da ubanka a ce sanda suka yi aure suna danyi, ka san haka ne, an yi auren saurayi da budurwa shi danyi ita danya, za a rinka samun matsaloli, to cikin matsalolin shikenan sai ta dauki ta ƙarya sai ta kwada mishi sai wani kuli ya fito. Yau kai da ka ka girma da ubanka ana dauka ya fito takara da wannan kulu, kuma an samu wani tsoho sun yi zaman gidan haya ya san tarihin kulun nan, in ya fito da tarihin kulun nan kai za ka karɓi wannan tarihi ko za ka yi mai wata fassara mai kyau? Za ka bar wannan tarihin ya tafi cewa uwarka sai ta kwada ubanka munciya ko mishi kuli suna faɗan saurayi da budurwa saboda rashin fahimta? Za ka samu fassara mai kyau kai sai kenan. Na biyu, wannan faɗan da iyayenka suke da aka ce ka ja bakinka kai shiru, ai ba an ce ka ja bakinka kai shiru ba ne don zai taɓa mutuncinsu, mutuncin wa zai faɗa kai. Sai da haka sahabban nan ko ka tsine musu albarka kai barkaji wallahi ko ka ce radiyallahu anhu ko karkace Allah ta riga ta tabbata. Bayan Qur'ani ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wallazina taba'uuhum bi ihsanin fi sabili radiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Ko baka ce Allah yarda da su ba wallahi in ka faɗi fa darajar ka ce to Allah ya riga ya yarda da su. Yasa malaman hadisi suka ce in ma ka je kana karantawa an Abi Huraira radiyallahu anhu sai dai ka fassara Allah ya ƙara mishi yarda. Yarda ya riga ya yarda da shi, yanzu ƙari ake nema. Kuma Allah ya ce innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'aduna. Wanda duk Allah ya faɗi kyakkyawar magana a kan shi suke nan ya riga ya haye. Yake la yasma'una hafisa wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Ba waɗannan mutanen ba jahannama. Duk mutumin da ka ji Allah maɗaukakin sarki ya yabe shi, wannan mutum har abada ɗan aljanna ne, don Allah masanin gaibi ne. Ba zai yarda mutumin da daga baya zai zo ya lalace ya yarda ba. Duk matsalar da ake zargin Abubakar da ita sai ga cewa ya cinye gona ya murɗa mulki. Irin Abubakar ɗin? Irin Abubakar ɗin? Idan zai amfani da dukiyar shi ne tun kafin a fara musuluncin da bai amfani da dukiyar shi ya samu mulkin ba? Abubakar ya bi manzon Allah ne saboda Allah, kuma ya zauna tare da shi saboda Allah, kuma ya riƙe mishi amana har ya bar duniya saboda Allah. Kuma babu wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan majalisin da ya zo zai yi wannan wasiyar ya ce Allah ya ɗauke ni babban masoyin shi, kuma da a ce in za a tafi lahira ana riƙe wani babban aboki a tafi, ya ce Abubakar da da kai zan tafi. Domin tun kafin a fara musulunci haka suke. Ka je ka karanta littafin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na malam Muhammad Ar-Rashid Ridha. Na taɓa zuwa na karanto muku tarihin auren Sayyida Khadija. Lokacin da Annabi zai tafi karɓo auren Sayyidatuna Khadija, waye babban abokin shi? Abubakar Siddiq, he was the best man. Shi ne babban aboki. Annabi ya tafa shi. Tunkin haka suke. Da shi za su hijira tare suke. Bayan da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu, shi ya zama khalifa. Bayan da ya rasu, Abubakar da kabarin shi da na Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Anya jama'a, Allah maɗaukakin sarki ya banza ke kabarin manzon Allah da shi a cikin masallacin shi, a cikin gidan shi, a cikin Madina. Ga Abubakar ga Umar suke kewaye da shi. Waɗannan abubuwan suna ci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Sai da ka duk mutumin kirki yana tsana Abubakar. Duk fajiri, fasiki, zunubi mun yana kin Abubakar. Sannan kuma kariya ga Abubakar kariya ce ga Qur'ani. Da duk fajirin mutum in ya sura wannan ayar kwaya daya wanda ta magana saniya tsamani, to da Qur'ani yake dauke da shi ba, ya bayyana mutane abin da yake dauke da shi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na haka malam ya kawo wannan cewa waɗannan darajoji ne na Abubakar Siddiq waɗanda suke tabbatar da cewa na farko dai shi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma shi ne abokin zaman shi a cikin kogo. Jimin su malam yake min qawli rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shafi na 309 daga maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi li Abubakar Siddiq. Da Abubakar Siddiq yake la tahzan, yake da shi karka bakin ciki karka damu. Wa min hadisin Bara ibn Azib radiyallahu anhu, haka nan kuma daga cikin hadisin Bara dan Azib Allah ya kara mishi yarda, ya qulu fi qissati al-hijra, sahabi Bara dan Azib da ya ba da labarin hijira yake, qala Abubakar, Abubakar yake fartahalla ba'da ma malaki shams, sai muka ainihin hau dabbobin mu muka tafi bayan rana ta yi zawali, bayan rana ta karkata. Wa atba'ana Suraqah ibn Malik, sai Suraqah ibn Malik al-Mudlaj yabi,
فقلت سيدي أبو بكر نسوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله يا الله أنسى نيمو أي رفتين كينا أنكا ماما أنجما قال لنا وانا يابيون فقال في منزل الله يكي لا تحزن إن الله معنا كركب عمو الله ما تاردم الحديث وانا حديثنا ننتكون صحيح البخاري لما تدبو أكد أليسي بدا شاديار ما لن يكي حيث جعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوسف بكر هذا يقول يكي عند منزل الله يريد أن تود أبو بكر حنكلي ويطمئن فمننا أيه سنة مسلمة صلى الله عليه وآله وسلم نستفيد من هذا مشروعية تسكين وطمأنينة من نزل به أمر أحزنه بدنا جامد فائدة سوى شراء المسلم في تنى كرة زوادة قنطة بهنكلي بسنة الزواد وتبع مواتفة وكذلك أم تهيك يا جماعة kaga daga cikin wadannan hadisan malamin yake in ka duba sanda annabi yake ce musu la tahzan da kuma nan da yake cewa la tahzan inna allaha ma'ana yake wannan yana karantar da mu cewa in kana tare da wani dan uwanka abokinka matarka mijinki dalibinka malaminka kowane ne sai kaga ya shiga cikin wata damuwa to sai ka rinka ainihin wato kwantar miki da hankali wa mithlu hadha qawlu khadija radiyallahu anha maganar khadija Allah ya tsara mata yarda da rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama da manzo muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawma jaa min ghar hira ranar da annabi ya dawo daga kogon hira ba'da nuzulil wahyi alai bayan da wahyi ya sauka gare shi wa akhbaraha al khabara da ta labarin duk abin da ya faru a can cikin wannan kogo tare da shi da wannan halitta da ya gani don a lokacin bai san ko me ke ce ba mala'ika ne aljanni ne don a wata riwaya ma dawowa yana cewa ina jin tsoron kada iskokai su taba ni wa qala yake laqad khashitu ala nafsi wallahi ina ji wa kaina tsoron kar wani abu ya same ni fa qalat khadija radiyallahu anha Khadija da ita mace ce ta iya ta kwar tana da ilimi tana da fahimta madadin ta ce me ka gani aljani da ma kana ganin aljada ma kana da istokai da ma kun ga ba a gidanku madadin ta faɗi haka ta kawo rudani sai ta ce kalla ta ce saurara ka ji wallahi na rantsa da Allah ne Khadija ma yukhzika Allah abadan har abada Allah ba zai wulakanta ka ba jama'a kun ji wannan kwararriyar macen yanzu ana buƙatar Khadija ba Khadija ta fara ba waɗannan values waɗannan qualities su ne Khadija din in ba haka ba kafin ta akwai masu suna da yawa irin ta amma waɗannan darajojin sai suka gina wannan mata da ake Khadija ta san waye Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba sarka dauka malama ce ya sauke izi fitin an yanka mata rago a wannan gogewa ce da sanin yadda al'amarin manzon Allah yake ma'ana wannan matar tun kafin a fara wa annabi wahayi ita tana da yakin wannan mutumin kirki ne conclusively ta riga ta gama yanke shawara wannan mutumin arziki ne kuji darajar irin na Khadija yanzu ya zo ne a firgice madadin ta ce ai tun da iskokai take gani eh to yau ba za ka kwana gidan nan ba ko kuma ni ba zan kwana ba sai ta ce saurara na rantsa da Allah har abada Allah ba zai wulakanta ka ba Allahu akbar Khadija ta kubra ke sai ta kawo dalilai waɗanda yake ko malami ne karatun 60-60 din iyalan zai tsaya ta ce ne innaka latasulur rahima kana sadar da zumunci a ku dubi darajojin manzon Allah tun a jahiliya don shi manzon Allah bai yi jahiliya inna ma ya bai mu zamani ne amma bai yi ba da shi take kana sadar da zumunci da zumunci tabi'a ce daga cikin dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am alheri manzon Allah ya dada kar ku manta
dariya yayi rasa mahaifiyar shi a tarihi mahaifiyar shi ta dauke shi ne ta je cibiyar dangi suna kan hanyar dawowa ne Allah ya dauki ranta dan haka sabon da zumunci na daga cikin darajojin da manzon Allah sun jinu a cikin dabi'un shi saboda gashi tun yana karami mahaifiyar shi ta dauke shi a je gaida dangi ko ka taba diban ƴaƴanka kun je gaida dangi kaji waɗannan ɗabi'un manzon Allah ne tun kafin ayoyin ma su fara sauka ita Khadija tana cewa innaka lataslur rahima kana sadar da zumunci na daga cikin manya-manyan ayyuka na musulunci waɗanda in ka yanke su ka yanke kanka daga rahma Allah wa tahmilul kalb sannan kana ɗaukan nauyace-nauyace sune responsibilities matsalolin jama'a gari babu wuta an shiga state of insecurity babu tsaro ban ya tashi can ban ya tashi manzon Allah shi kadai yake zuwa duk wani ban ya kwantar da shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam saboda jama'a banai sun taba tashi a tsakar dare a Madina kowa sai da yankice amma kowa sai kare gyara kofar ya kulle wani ya shige karkashin gado wani matar shi ta nuna da shi da bargo sai can da aka je mai ya lafa sannan aka fara bude kofa maza na lekowa ana cewa yaya lafiya sai ga manzon Allah shi har ya bada bayani dokin shi tsirara ma'ana tsirara dokin ba sirdi ba linzami haka ya tsalle ya hau dokin suka zuba a guje ya je ya kwantar da bama banan tukuna aka kwanta lafiya sannan ya dawo sai la tura karku da kar an sabku fitin an gama muku da shi ku je ku bacci kun ji ku gaba irin wanda ba ku zaba amma bom ya tashi ɗaya ya tashi biyu ya tashi uku su kasa controlling wannan yana nuna cewa ba su cancanci ko kaɗan su fi ainihin shugabancin ku ba ka je ka karanta wannan tarihi ne cikin Sahihul Bukhari rububiyya ya faru a Madina duk ƙasar Madina sai da Turawa kowa sai da ya tashi bacci aka taɓiya lokacin da aka ji hankali ya kwanta an fito mu za a tambayi me ya faru sai da annabi ya fito daga inda aka ji ƙarar ba na tambayar ma a wurin ya kwana ne ko ya shige har ya biyo maganin abin da yana cewa ku koma an yi duk wata matsala in ta faru manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tarbanta da izinin Allah wannan fa Khadija tana faɗi ne kafin ma a fara musulunci fa don wannan ranar da take wannan magana ran nan ne aka fara musulunci ran nan wahayi ya fara sauka amma da annabi ya furgita sai take cewa ai kai tun kafin a fara maka wannan karatu kai mutumin kirki duk wata matsala annabi ke maganinta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa taksubu al-ma'dud abin da ya gagara wannan gwamnati ta zo ta kafa titi wannan gwamnati ta zo ta cinye kudin ruwa wannan gwamnati ta zo transformoni wannan gwamnati ta zo man fetur an kasa gane kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk abin da ya gagara shi yake kawo shi da izinin Allah alaihi wa alihi wa sallam sannan wa taqrib bayt duk wani bako in ya zo zai galabai ta kai ce ka rufe shi alqura ita ce yi wa bako hidima ka ba su wurin zama ka ba su kaza ka ba su kaza kai mishi hidima duk waɗannan na daga cikin siffofin manzon Allah da Khadija ta rike mana ta gano su tun kafin aya ta fara sauka me kake tunani bayan ayoyi sun sauka an ce ai wannan da wannan ne za gane manzon Allah shi tuntuni da jahiliya yake ba an fahimta jama'a saboda waɗannan abubuwan jama'a baƙo in ya zo su Abu Lahab da su Abu Jahal da manya-manyan mutti na Makka lokacin aika yaransu suke yi a sanya ba a yi musu wayo a sa tsami sai ya taka sai ya biyo yana hangen Ka'aba sai a zare tsami in ya hangi dukiya cikin Ka'aba sai ya fada da ya fada sai a yi ihu barawo an san ba fata yake gaba kallo yayi amma ya je da jaka ne ana zaton menene dukiya ce guzuri ne kayan kewa ne ana so a bubbuge shi ne a karɓa dukiyar amma ba a san da wata fatawa za a yi ba to sai aka yi Ka'aba kofa a sama kofa Ka'aba take a lokacin ga tsami a gefe da an ga bako ya zo sai a marmaza a yi gini sai yaran sai su sa tsami daidai da kofa in ba ko zai sai da ato ba tsami daidai da kofa kaga wannan ana cewa masu ziyara su hauke ne sai ya hanya ne sai gura ciki yana kallo ne sai a zare tsami sai a yi ihu tarawo na kamo shi aka mai duka kaga sai ya gudu da ya gudu sai su dau da kan sai ya zo a kafarta sai Abu Jahal ke nan ina fata an gane shi ne manya-manyan hukamul jahiliya to a daidai lokacin da su suke cin dukiyar baƙo manzo Allah hidima yake wa baƙo fa alayhi wa sallam sannan wa ala nawaid al-haq kana taimako akan tabbatar da gaskiya ga masu gaskiya nawaid kamar agencies duk wasu wanda suka tsaya wa gaskiya to kana tsaya musu idan ba ku manta a can baya mun karanto a tarihi inda wani ya zo aka nemi irin yi mishi wannan irin kalam amma shi ne faru bashin shi aka ci ya zo ya rasa yadda zai karba kuma za a yi musu mudurai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya ya tsaya da kafin da kwato mishi haƙi abin da manzon Allah yake kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a kun ji wadannan garajoji da ainihin Khadija ta faɗi amma fa duk ta faɗe su ne a lokacin da take kokarin kwantarwa da annabi hankali sannan kai musulmi ne da kake da ayoyi da hadisai da fatoyin malamai kajifa wanda duk yake waɗannan abubuwan ko da babu Qur'ani Allah zai tsare shi balle wanda yake da Qur'ani da hadisi a lokacin kaga babu aya babu hadisai waɗanda waɗannan halaye suka bayyana da annabi amma da wannan Khadija ce hujja akan cewa duk wanda ya kula da shi bala'i ba zai same shi ba da yasa yanzu da musulmi suna sallah suna azumi suna aikin hajji ga musulmi suna karatun alqur'ani suna salati amma kuma ga bala'o'i suna samun su akwai abin bincike game da ya zuciyar su take domin tsarkin zuciya shi ake nema bayan aiki ya kyautatu ko kuma kafin aiki ya kyautatu ya zama akwai kyakkyawar nufi tsarkin zuciya ni dan Allah to sai kaga Allah madaukakin sarki yana kawo maka kariya jama'a mun fahimci wannan da ke Allah madaukakin sarki yake maka wannan hadisi na Khadija shi ne hadisi na uku yana nan ainihin a cikin Sahih al-Bukhari Allah madaukakin sarki yake maka na يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في فوائد هذا الحديث ابن حجر بيقولنا فإن فائدة جنوانا حديث شي وانا حديث نخديدة في كي وفيه أتكي وانا حديث استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه أتكي وانا حديث أقول مستحبا تواواتو أنفو قنتد هنكل وان بين الأمر يسو قدريش ta hanyar ambata mishi abubuwan da za su sauƙaƙe mishi wannan raɗaɗi wa ta'awunihi ladayhi da kuma sauƙaƙa mishi wannan matsala a nuna mishi ai wannan matsala mai sauƙi ce ai wannan abu Allah ne ya baka kuma lokacin da Allah ya baka ai kai baka san Allah zai baka ba ka kwantar da hankalinka dan wannan kaza gobara ta samu dan wannan kaza a kwantar mishi da hankali wannan hadisi yana tabbatar mana da haka ba ma maganar da muke kenan cewa kaga wannan kwantar da hankali da annabi yake wa Abu Bakr to haka ake so duk sanda wata damuwa ta samu wani to haka ake fatan kai mishi nasiha ce aka yi yana daga cikin dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir ibn Abdullah al-Ansari mahaifin shi ne rasu Abdullah ibn Haram kullun sai zauna ni haka yana nuna yana cikin takeici da damuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Jabir me yasa kullun kana cikin tagumi yake amin ga Allah ba zan yi tagumi ba da ni yaro karami mahaifi na ya rasu ya ainihin bar mini dindin bashi masu bashi sun dame ni sannan ya bar mini ƴaƴa guda tara ƙanana ya ce in rene su in suka girma ya tambaye shi kai eh buhu nawa kake bi na dabino buhu kaza kuma gefe guda kai fa kwando nawa ya ce kwando kaza sai annabi ya ce wa Jabir hau sama Jabir ya dubi wata bishiyar da bini ta ya hau yace gaba ɗayan da binan da ke kai ba su wuce a kirga ba amma annabi yace in hau yace da na hau na fara girgizawa da bini ya rinka zuba yace sai da tarin da bini ya taru sannan yace in sako
ko kun fahimta wasu laraba ba ne don haka annabi ya zama balarabi tarihi ya bayyana daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya aka yi isma'il ba balarabi ba ne uwan shi ba balarabi ya bace amma larabawa jurhumawa su ne suka shigo makka a wannan lokaci suka hadu tare da ainihin su isma'il auratayya ta faru yasa an ka koma ka karanta arabic literature ko adab sai ka ga cewa a tarihin larabawa larabawa nau'i uku ne akwai al-arab al'ariba akwai al-musta'riba akwai al-arab al-ba'iya larabawa nau'i uku ne arab al'ariba larabawa ne sanan yana karfafe shi da rundunoni lan tarauha waɗanda ba ku gansu ba wa ja'ala kalimatan lazina kafaru sufula kalmar kafirai ta zama ita ce kaskantacciya me yake kalmar kafirai anan ita ce wallahi sai sun kama shi sai sun kashe sai sun daure duk waɗannan maganganun shine Allah ya kaskantar da maganganun suka waye dare suka zama maganganun banza shine Allah ya kaskanta maganganun wa kalimatullahi hiya al-ulya, maganar Allah kuma ta zama ita ce madaukakiya, ita ce me da yake cewa inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad wa yawma yaqumul ashhad. Allah yace wallahi sai mun taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani a wannan duniya da ranar lahira da shaidu za su tsayu. Shin a wannan halin Allah ya taimaki annabi ko bai taimake shi ba? To kaga magana Allah ta zama ita ce madaukakiya har abada, ta su kuma fa ta zama maganar banza. Wallahu azizun, dama Allah buwa sarki ne, hakimin kuma Allah gwani ne. Na daga cikin gwaninta Allah da ya bar kafirai har su kai irin wannan hali da farmaki. In ba haka ba me ya zafi gaba ɗayan Makka duk wanda ya kafirce ya mutu, a zauna a yi musulunci kawai. Amma duk abin da ka ga ya faru, to akwai wata hikima da iyawa ta Allah, ko ka gano ko baka gano ba, Allah gwani ne. Malam yace fi audu bandi fi qawlihi ta'ala fa anzala Allahu sakinatahu alayhi, dangane da shin lamirin nan na cewa sai Allah ya saukar mishi da natsuwar ki, waye Allah ya saukar wa da natsuwar? Qala al-Baydawi, babban malami al-Imam Umar al-Baydawi yake cewa ala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama aw ala sahibihi wa huwa al-azhar, ko dai Allah ya saukar wa da annabi wannan natsuwa ko kuma abokin nashi? To da yace abokin nashi sai yace wa huwa al-azhar, wannan magana ita tafi karfi. Li'annahu, domin shi abokin nashi Abubakarin kana munza'ijan, shine yake cikin firgita, shi yake cikin damuwa. Kun ji maganar da malam Baydawi ya faɗi. Wasani wa qala ibn al-Arabi, malam Abubakar ibn al-Arabi shi ko yace fihi qawlani, akwai maganganu guda biyu. Ahaduhuma, ɗaya daga maganganun ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wasu suka ce ga annabi suka faru, duk maganar da ya kawo sai ya ce maka amma ga gaskiya akan abu. Haka malamai suke, malami ba zai kawo maganganu guda biyu sai ya ce duk wanda ka dauka ta yi ba. To kai da ba malami ba ce za ka yanzu nan an kawo maganganu guda biyu, sai shi Ibn al-Arab ya ce qala ulama'una, malaman mu suka ce, idan ka ji ba maliki ya faɗi haka yana malaman malikiya, wa huwa al-aqwa, yace wannan magana ta biyu ita ce tafi karfi. لأن الصديق خاف الله عليه وآله saboda Abu Bakar ya jiye wa annabi tsoron wadannan mutane kar su farmishi. Zalallahu sakinatahu, sai Allah ya saukar da natsuwar shi gare shi. Liya'mana ala annabi sallallahu alaihi wa sallama, dan ya samu natsuwa ga annabi cewa ba hankalin Abu Bakar sai ya kwan ya zahaba ra'uhu, wannan ya tafi wa hasala lahu al-amnu, ya samu ainihin aminci. Faradiyallahu ta'ala an Abi Bakr. Dan haka kun ji tahqiqin da malam Baydawi da malam Ibn al-Arabi suka yi, suna tabbatar da cewa ingantacciyar fassara wannan natsuwar Allah ya saukar da ita ne gawa ga Abu Bakr. Wa qala al-Baghawi, al-Imam al-Baghawi shi ma fa yana da tafsiri jama'a, ingantaccen tafsiri kuma, yace kila a wata fassara aka ce ala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam, ga annabi ne Allah ya saukar da wannan natsuwa. Wa qala ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, amma ibn Abbas a tashi fassara sai yace ala Abi Bakr as-Siddiq, ga Abu Bakr ne. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت عليه السكينة من قبل domin annabi da ma yana cikin natsuwar shi ba abin da ya firgita shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama bayan da malam ya gama kawo waɗannan maganganu jama'an Najeriya kun ji irin littafan da ake dibo tafsirai na alqur'ani kun ji irin littafan tafsirai da ake dibowa ga waɗannan tafsirai ne duk muna da su ga sunan kwanci a nan bayan ku waɗannan littafan tafsirai su ne malaman duniya suke hujja da su dan haka dole ne Najeriya mu tafi tare da al'ummar musulunci na duniya a wajen tsayawa a gane menene ilimi me ake hujja da shi a daidai lokacin da malamai suna hujja da littafai da aka rubuta shekara 1000 shekara 100 kaza a kasar mu sai wani ya kwanta bacci zunzurutun bacci alwala shi ma ta karye bai san ina tai ba ya tashi kuma ya jawabi na addini tuci rudani da irin wannan ne kun manta a nan kasar Uganda ko yaushe wani kafiri ya cika cikin shi da teba kawai ya tashi ya ce Allah ya magana da shi a daren jiya ya ce dukkan su kulle kansu a coci a cinna musu wuta su tafi lahira kuma da yake su dabbobi ne suka shiga coci suka zauna aka barbada musu kalanzir amma shi yana waje wai Allah ya magana da shi jiya God spoke to me yesterday. Haka fara ka jin tun ya shaki cikin shi da abinci wai Allah ya magana da shi jiya. Ba da ganin ake diban addini ba. Qur'ani ake budewa ko ingantattun hadisi da ganin ake diban addini. In ba haka ba dole ne a samu kai a cikin rudani kuma ka zo kai ta kokarin ya zaka yi alwutsutsun kare kanka. Ba zai karu ba domin hujja ita ce Qur'ani ko hadisi. Natsuwa ita ce Qur'ani da hadisi kai magana ka daure ta da aya shikenan ba abin da ya shafe ka saboda haka jama'a kun ji irin waɗannan maganganu da malam ya gama kawo fassara yanzu ya kawo mana daga manyan malamai cikin sahabbai da manyan malaman tafsiri cewa abin da wannan aya take nufi shine Abubakar ne ya samu tashin hankali kuma tashin hankalin ba akan kanshi ba akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ya saukar da natsuwar shi ya kwantawa da Abubakarin hankali malamin nan yace don in kace akan annabi ake nufin natsuwar ta sauka yace a kai annabi tuntuni da ma shi yana cikin natsuwar shi babu abin da ya firgita shi Abubakar ne ya samu wannan halin to dangane da Abubakarin kuma da ya samu kanshi a wannan halin fa to annan ne sai zindiƙai su ce to ba gashi ba mun gaya muku matsoraci ne ina matsoraci ya kamata ya shugabanci wannan maganar kamar yadda na gaya muku yau kamar shekara 17 da ta wuce ku je ku samu wani lawyer yana nan lecturer ne yanzu a jami'ar Ahmadu Bello sunan shi barista Jahu sai da ya fade ta a gabana a matsayin shi dan Shi'a ne yana suka Abubakar yana cewa Abubakar bai dace da shugabanci ba saboda matsoraci ne sai na ce Allahu Akbar shi kanshi sai da ya mamakin kabbarata ma'ana abubuwan da muke karanta game da ƴan Shi'a yau ga wani gaba da gaba bahaushe haihuwar uwa da uba yana tabbatarwa to shine muka fara maganganu yayi nan in taro shi nan yayi nan in taro shi zai ce time constraint nace a wai matsalar lokaci nace a muna da lokaci daga nan har mu mutu ku ci gaba da tattauna ku je ku tambaye shi ku ce mishi ya taba zama da albani har gida na yazo a muciya lokaci wai sun ji ina magana akan Shi'a wai suna ganin ban san Shi'a ba nace ƙarya ne in kace albani bai kauna Shi'a dan kafirci ce wannan da kanshi albani ya sallama amma cewar albani bai san Shi'a ba wannan ƙarya ne ina jin zan iya bugun kirji in ce yadda na san sunna haka na san Shi'a saboda haka babu wata magana yau shekara fiye da 20 da na fadi game da Shi'a wadda kwaya ɗaya na janye ta saboda na gane cewa ƙarya nake ko kuskure saboda duk maganar da zan faɗi sai na tabbatar cewa ga littafin su ban taba hujja da littafin Ahlus Sunnah ɗauko magana in ce ƴan Shi'a sun ce kaza in ce a duba littafi kaza na Ahlus Sunnah duk maganar da ka ji na faɗi kaf akan ƴan Shi'a daga cikin littafan su ne tun lokacin littafan su ma ba a samun su a ƙasar nan jama'a balle yanzu da sunan ko ina an kaje suna canja su suna sayar da su ina fata an gane. Saboda haka wannan magana sun dade suna fadin ta, da ta a karatu yanzu malam zai fara bada amsar ta. Malam yace wa hadha al-haznu wa hadha al-huznu wa hadha al-huznu alladhi asaba Abu Bakr laysa bi naqs. Kaga wannan damuwa da ta samu Abu Bakr to ba na kasa bace. Kama lam yanqus Ibrahim alayhi salam haith qala Allah ta'ala anhu. Kamar yadda Ibrahim na kasa bata same shi ba da Allah ya bada labari lokacin da wasu baki suka zo, Ibrahim ya gabatar musu da soyayyen naman dan maraki, sai ya ga cewa ba su kai hannu su ci ba. Fa aujasa minhum khifa, sai ya ji tsoron su. Qalu, sai suka ce la takhaf, karka ji tsoro. Yanzu ya tabbata Ibrahim ya ji tsoro ko bai ji ba? To idan dai Abubakar ya ji wancan tsoron, da wannan ne yasa Abubakar bai cancanta ya zama khalifa ba, Ibrahim ma bai cancanta ya zama abul anbiya'i ba kenan, saboda ya taba jin tsoro. Kuna jin yadda malamai suke kawo hujja ko? Walam yanqus Musa alayhi salam, sannan annabi Musa ma na kasa bata je gare shi ba a lokacin da Allah yake fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa, sai Musa ya ji tsoro a cikin ranshi. To nan Musa ma ga yadda cikakken tarihin yake fa, sanda ce ya je da ita gaban Allah, sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa, mai hannunka na dama, sai ya ce sanda ce, sai ya ce jefar da ita. Yana jefar da ita sai ta juye, sai ta zama kumurci, ta zama miciji, da ta zama miciji kuma sai ta yi kanshi, sai ya juya a guje. Me Allah ya ce inni la yakhafu ladayyal mursaluna, manzanni ba sa tsorata a gabana. To ga annab Musa, sanda shi ce jefar ta zama miciji, ya ruga a guje kuma. Ba mu taba jin anan sun yi comment cewa to Musa bai cancanta ya zama ra'isu bani Isra'ila ba, bai cancanta ya zama shugaban bani Isra'ila ba, saboda me? Saboda matsoraci ne. Wa fi Lutin alayhi salam, game da annabi Lutu Allah ce waye, wa qalu la takhaf wa la tahzan, mala'iku suka ce wa ainihin wato annabi Lutu karka ji tsoro, kar kuma ka damu, inna munajjuka wa ahlak, za mu kubutar da kai da iyalanka, illa ra'ataka, sai mataka ita ce za ta zama cikin halakakku. Me yasa suka faɗa mai haka? Dan sun ga ya damu, an ce alaysa subhu bi qarib, za a halaka su zuwa asuba, za a yi, sai ya firgita, ya kace a karka firgita, karka damu. To yanzu wannan firgicin da damuwar da suke kwantar mai da hankali ya rage wa Lutu daraja? Bai rage wa Lutu daraja ba. Malam sai ya ce wa kazalika, to haka nan, fa inna huzna Abi Bakr as-Siddiq lam yakun an shakkin aw hira, wannan ainihin damuwa ta Abu Bakar ba ta zo ne sakamakon shakka ko kuma rudewa ba, wa innama kana khawfan ala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, annabi yake jiwa tsoro an yusibahu barar, kada wata cuta ta same shi, aw su, ko wani mugun abu, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. Jama'a, kun ji yadda malaman ahli sunna suke, bal naqzifu bil haqqi ala al batil, yanzu kun ga ayoyin alqur'ani ne aka dibo aka yi rugurugu da waccan magana, don ita waccan maganar babu dalilin ta qur'ani ko hadisi. In kuma ka ce ai qur'ani ne tabbatar da cewa Abubakar ya tsorata, sai ya ce gaskiya ne, qur'ani ya tabbatar wa da Musa tsoro, ya tabbatar wa da Ibrahim da Isa, su kuma me zaka ce game da su? Da Lut me zaka ce game da su? Su ma kenan tunda sun tsorata, wannan ya cire musu darajar da suke da ita na su cancanci shugabancin jama'a. Wato ku kiyaye jama'a, wannan abun mas'ala ce mai saukin abada ansa, ita ce duk abin da ya shafi tabi'a to girman daraja baya hana ya samu mutum. Dan kaga bacci, yunwa, kishirwa, tsoro, fargaba, kashi, fitsari, rashin lafiya, duk waɗannan abubuwan ba na ƙasa ba ne. Saboda me? Saboda abubuwa ne na ɗabi'a. Na haka kowa na yi, har annabawa. Idan ka ce yunwa, kishirwa, da waɗannan na ƙasa, ko sai ka ce to annabawa ma suna yi, za ka ce Allah na ƙasa su ne? Saboda haka tsoro irin wannan na ɗabi'a, ana zaune nan yanzu, kaga miki ka shiga a guje, sai dai maka dariya, ita ma dariyar ta dabi'a ce, dan shi wanda ke maka dariyar mucijin ya nufo shi mana, ko zai tsaya? Ba zai tsaya ba, gaba shi ma zai yi. Saboda haka ashe ba abu ne wanda za a aibanta wani akai ba. An fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Duk wannan ya faru ne sakamakon waɗancan zindiƙancin maganganu da ƴan shi'a suka yi. In ba haka ban ka je kana bincike za ka ga cikin sahabbai babu wanda yayi wa'ayar fahimta haka, cikin tabi'ai ba wanda yayi wa'ayar haka. Ita ce me? Ashe wannan aya ta nuna Abubakar matsoraci ne, tunda ta nuna matsoraci ne to bai cancanta ya zama shugaba ba. Ba wani sahabi da za ga yayi wannan fahimta. Saboda me? Su zuciyarsa alheri. Don in abu ya faru sai su yi mai kyakkyawan kallo na alheri. Amma in kai masharranci ne to da Allah ya faɗi kaza, madadin alherin da ke ciki ka fahimta sai zuciyarka ta tsaya ta hagu. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Waɗannan bid'o'in jama'a na zargin sahabbai da bid'o'i na khawarijanci da bid'o'i na mu'tazila da sauransu duk sun shigo cikin sarki sakamakon na ɗaya, musuluntar da wasu manya-manya kafirai suka rinka yi da suka shigo cikin su samu bakin magana a musulunci. Dan wani babban kafiri ya musulunta, ko da shi malami ne a cikin addinin da yake, ba za a ba shi mimbari ko kujerar musulmi ko na ya karantarwa ba, har sai an tabbatar da ya zawayar kuma ya amayar da duk wani kafin su kaf, sannan kuma sai an tabbatar da cewa ya san musulmi na hakika. In ba haka ba sharri zai faru. Shi yasa ina malaman makaranta, musulmi da kuke da makarantu private schools, yau sai a samu musulunta, gobe wai sai ku bashi ya karantar da ƴaƴanku mathematics ko english, bai haka ba. Ku bashi tukuna ya gama zawayar da kafirci da yake tare da shi, sannan a gazo ku fahimci addinin musulunci. English sai karantar ko mathematics, amma saboda kafirci bai rabu da shi ba, ƙarshenta sai kawo wani abu wanda shi a wurin shi yana ganin ba komai, a haka ya rugusa tarbiyar ƴaƴanku. Saboda haka musulmi ku kiyaye. Hanya ta farko kenan da waɗannan bidiyoyi suka faru. Mutane ne suka rinja shiga cikin addinin musulunci, waɗanda yake a cikin maguzanci da suna da bakin cewa kwana biyu da aka bar suka zo suka fara maganganu, sai ga wasu irin maganganu sun fara bayyana. Wannan shi ya ɓata addinin Christianity. Ku tafi ku je ku karanta cikin Bible tarihin Buddhist. Buddhist ma babban kafiri ne da ke yakin Annabi Isa da sahabban Annabi Isa. Da ya tuba kwana biyu sai aka bashi bakin magana, kafin a ankara sai gashi ya fara cewa Allah uku ne, kafin a ankara sai gashi ya fara cewa Isa dan Allah ne. Yanzu Barnabas suka fara musu a kan ƙarshe, sai ya je haɗa kai da ainihin masu mulki masu ƙarfi a lokacin aka zo aka yaƙi su Barnabas, shi ke nan sai wannan aƙida ta shigo cikin addinin Kiristiyani. Amma har yanzu idan ka je ka samu the gospel according to Barnabas, injila ta Barnabas, in baka da ita sai ka je ka bincika kai ne, ka saka wannan kawai a sashi ba, the gospel of Barnabas or the gospel according to Barnabas, za ka samu ita gaba ɗaya, za a ɗauko maka ita ta wani a cikin ta kaf, za ka gaba inda aka ce Isa dan Allah ne, babu aqidat trinity, babu doctrine of sonship, babu wannan tsaki. To me ya faru a cikin musulunci ma? Abin da ya kawo waɗannan munanan aƙidojin jama'a shi ne zagi da aka yi, wasu sun shigo cikin addini ba su nuna ba, sai aka ba su kuɗi za su karantarwa, kafin ankara sun kawo rikici. Hanya ta farko kenan da musulunci ta shigo musulunci. Hanya ta biyu ita ce ta'biru ko ta'ribu kutubin falasifa, littattafai na girkawa, girkawa ta Aristotle ko Aristotle, aka bi aka rinka fassara waɗannan littattafan zuwa harsunan Larabci, ana karanta wa musulmi su kafin a ankara, sai ga tunanin girkawa ya fara yawo cikin musulmi. Saboda su girkawa asalatan ba su yarda akwai Allah ba, ba su yarda cewa akwai annabta ba, abinda suka ɗauka kawai annabta da wasu ke cewa akwai ta, kawai taurin rai ne da suka ce wannan kawai ita ce annabta, amma suka ce babu wani Allah balle a ce ma ya aiko da wani. To sai ga akidobi sun fara bayyana, shi kansa Allah zai ba shi alishi. Masu kira irin waɗannan abubuwan kwana biyu ya gafa da zai sun fara maganganu ga Allah fa ba shi da shubha, Allah bai san me za a yi gaba ba. Kafin a tafi da nisa sai ga waɗannan mutane sun dawo suna ainihin inkarin wasu abubuwa waɗanda yake sanannu ne, jahili bakin jahili ya san su, amma sai ga su a kujeran malanta suna cewa Qur'ani ba maganar Allah ba. Qur'ani sai ce ba maganar Allah ba, sai a ce kai Allah zai magana da harufa da kai za ka iya fahimta? Kafin wani lokaci sun kawo rudani yadda suka rikita komai, suka rikita asalin addini, suka rikita siyasar musulunci, suka rikita haɗin kai da zamantakewar musulmi. Suke nan kafin wani lokaci sai ga musulunci ya ɓarke da faɗa, duk waɗannan mutane su suka ba su. To haka a yanzu idan dai har wani zai shigo cikin addinin musulunci, kwana biyu ku bashi ta cewa wallahi kun kada, ku je ku binciki file na tarihin rikicin nan da aka yi wa wani yaro da aka ce wane ne kwanduga, ku je ku binciki me ya faru. Suke ta nuna sanar ne sun nuna ga kirista ya musulunta kwana biyu ya zo ya kawo musu rudani a cikin kungiyarsu. Lokacin da aka kamo su kwandugan ake hukunta su, da suka ambaci ai tare suke da wani, ana kamo shi sai ce a ya shiga cikin su kwana biyu ya bar addini, shi ba ma musulmi ba ne. Ya ta sa kamera aka flash na ya ku ga ta ce ta ce, amma menene ma'anar wannan abu? Wannan kiristan shi ne tijjeriga da su Theophilus Kanjuni da su Jeremiah Usaini shi suka rinka amfani da shi lokacin yana kai gudunmawa zuwa ga wannan tafiya. Allah ya ji ɗan Ja'far Mahmud Adam a lokacin sai duk da fassara ta ba sai ya ce wannan aqidar ma muna da yaqinin wasu mutane ne suke ɗaukar nauyin sa. Je ku sake sauraron kafin yaro ne matashi dan shekara 32 aka turo shi ya shiga addinin musulunci. Kafin kwana biyu sai ga wannan shi ya yanke daƙar wannan ya kuka gudiwa ga gemu nan da nan ga abubuwa. To kafin nan shi kenan an kawo rudani ina fa sun gama aiki da aka mun sai ce a shi fa yayin da ma shi ba musulmi bane, za ka ce tafiyar ka a tashar NTA da Channel News akan rikicin bombin na Sulaija da sauran wurare. Umar Kwanduga ta fika je ko baka da talabijin ko baka da menene sa wannan sunan ainihin a intanet zai dauko maka gaba ɗayan rikici. Saboda haka musulmi irin wannan zumuɗi da kuke a ce yau ga pasto ya musulunta, gobe sai ka ji an kawo shi masallacin juma'a wai zai wa'azi gasuwa, kuma me zai ce? Jiya pasto ne bai san Allah ba, bai san annabi ba, yau ya ce ya musulunta, a jiya aje shi tukuna kan shi ya huce daga haleluya, a koya mai Allah ɗaya ne bakin shi ya saba, amma yau sai a kawo shi masallacin juma'a a ce wai zai musulmi wa'azi. Da me zai yi wa'azi da Bible? Idan comparative studies ne bai kamata a ce cikin musulmi babu waɗanda suka ƙware game da Bible ba, don haka ba a buƙatar sai wanda ya musulunta yau ya zo ya ce zai yi wa'azi game da Kiristoci. Tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne kowane lokaci a samu waɗanda za su ƙware game da Bible a cikin musulmi, waɗanda magana ta tashi su za su wakilci musulunci, ba wanda ya musulunta jiya ko shekaran jiya ba. Manzo Allah yana da gogaggen sahabi masani ne game da Bible, rikici na tasowa za su yi fa zuciya, sai wannan sahabi ya matso sun sa sun daƙile ka, ba sai ce ɗage hannunka sai aka da aya sai ga karatu ya fito daidai. Annabi yana da irin su. Ibn Taymiyyah ya fara maka ruwan Bible sai ka ce ruwan Reverend Father ne. Ibn Qayyim haka a wannan zamanin Dubi Ahmad Didat. Sannan yanzu ƴaƴan musulmi da suke da ilimin Bible suna sun isar da abin da ake so su wakilci musulunci, amma ba wai wani ya musulunta jiya a ce wai yau zai wakilci. Me zai ce mana? Ka mana rudani ko ka mana haleluya? Saboda haka musulmi dole ku tsora, waɗannan suyi guda biyu littattafan kafirai na addinansu da aka fassaro aka kawo cikin musulunci sun kawo masa rudani su ne littattafai na philosophy sa'annan sai kuma waɗannan sababbin tuba waɗanda suke zuwa da munanan aƙidoji hasali kamar yadda ka ji na yi ishara wasu ma suna shiga cikin addini ne kawai don su kawo idan suka kawo rudani shikenan sai su kauce kamar abin da shi Paul ya zo yi a cikin addinin Christianity Paul bai shiga cikin addinin Annabi Isa ko kadan dan yabi addinin ba dan bayan aka tafi yana cikin addinin fa da da'awar shi sai ka ji ya zo yana cewa Paul na Apollo to me wannan Apollo din ɗaya daga cikin alloli ne waɗanda girkawa suke bauta to kana bin addinin Annabawa kuma kana bautar wani Apollo saboda haka wajibi musulmi ku sani mutum ya zo ya musulunta madalla amma ya ce to shi ne ba zai ci gaba da wa'azi sai a ce a'a muna da wa'azuwa ya katta kenan amma ba haka kwana biyu wallahi za su kawo muku ruda Allah madaukakin sarki ya kiyaye to bayan wannan kuma sai malai yake cewa qa'un na daga cikin darussan da ke karkashin wannan aya fa anzalallahu sakinatahu ƙarin bayani dangane da Allah da ya saukar da natsuwar shi mimma yazharu min al-aya at-ta'qibu fa na daga cikin abubuwan da suka bayyana cikin wannan aya da Allah madaukakin sarki ya tashi zai biyo bayan wannan magana sai ya ce fa anzalallahu sakinatahu sai ya fari magana da fa kamar sai Allah saukar da natsuwar shi wato sai din ita ce wannan fadi faka anna nuzul as-sakina ba'da qawli ar-rasul wato kamar kenan saukar wannan natsuwa ta zo ne bayan maganar manzon Allah da yace la tahzan inna allaha ma'ana wato cikin ayar Allah ya dauka na labarin menene annabi ya fadi da kuma meye ya faru a hakikani wato da annabi ya ce wa abubakar la tahzan inna allaha ma'ana fa anzalallahu manzo Allah yana fadin haka sai Allah ya saukar da natsuwar shi ko kun fahimta ta dan haka sai malam ya ce fa man wasiqa billah wanda ya amintu da Allah wa atamada alaihi ya dogara ga Allah wa sadaqa fi zalika kuma ya gaskata wa Allah haka ma'ana ya amince wa Allah ya dogara ga Allah kuma ya nuna wa Allah da gaske yake fa huwa maw'udun to shi abin yi wa Allah da an yahsula lahu nasibun min as-sakina cewa zai samu ainihin wani rabo na natsuwa wa tuma'anina da kuma ainihin kan gado ala qadri thiqatihi billah da gurgurdan yadda amincin shi yake da Allah wa tawakkulihi da kuma gurgurdan yadda dogaran shi yake da Allah abin da wannan karatun yake nuna mana shi ma damar zaka samu amintuwa da Allah ka natsu da Allah to Allah madaukakin sarki zai saukar maka da natsuwa da gurgurdan imaninka da kuma gurgurdan yadda ka yarda da Allah shi yasa jama'a kowa ya sa Allah a zuciyar shi ya dogara ga Allah ya amintu da Allah sai daga Allah madaukakin sarki ya amintar maka duk abin da kake tsoro ina fata an gane amma wallahi idan ka dogara da iliminku dogara da ƴan sanda ko da sojoji ko da kun tara makamai ko kun dogara da cewa ai an fitar da budget akan kaza na security sai ku ga abu mafi sauki shine yake firgita ku abu mafi sauki shi yake firgita ku duk wani hayaniya da ake a ce akwai hannayen kasashen waje akwai hannayen kaza akwai har me yasa ku ba ku nemo hannayen kasa don sun kwantar muku da hankali kowa ba yana da kasar waje kowa yana da kasar waje haka ne ko ba haka Iraki ba sun nemo kasar wajen ba kasar wajen ba ita ce America ba ta kwantar musu da hankali Afghanistan ba sun nemo ba kasar wajen ta kwantar musu da hankali idan Allah madaukakin sarki ya soka da bala'i sai ka jawo wa kanka musiba kuma sai Allah ya hana ka natsuwa da za ka zauna ka gano mecece matsalarka asalin waɗannan matsalolin jama'a an yi fati da Allah ne shine Allah ya bar kowa da iyawar shi. Yanzu ku duba duk wasu kananan rijinjimu yanzu ɗan sanda sun daina karɓan su, yanzu ta kansu suke yi. Wani ya cinye maka 2,500 tafuri mai anguwa, in ka tafi police station kafin ma ka shiga police station ɗin hankalinka ya tashi. Yanzu ba wanda ya tsoro, sannan je kaka samu sojoji a tsorace suke, ƴan siyasa a tsorace suke, duk wani mai kuɗi je kaka same shi a tsorace yake, kowa ne a tsorace. Me yasa babu Allah ne a cikin harkokin al'umma? Shi yasa Allah ya bar mutane da kansu. Da gwargwadon yadda kuka amintu da Allah, waɗannan abubuwan yau shekara 7 sun fara faruwa a Saudiya, amma a cikin wata 3 Saudiya ta yi maganin su. Sai da ya zama an zo an buga bom a kusa da masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, an fara kama mutane ana kashewa. Amma malaman da suka zo a mulki suka ce musu to da abubuwan da suka